أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا ومولانا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إخواني في الله، أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله ميكوى ميكومي wata ya ƙara haɗa mu a wannan mahabari mai tarin albarka cikin wannan masallaci mai albarka a cikin wannan wata mai albarka a daidai wannan rana mai albarka wato ranar Juma'a, ranar da wani ke wuce wani ba da gudu ba, ba da sassarfa ba da ayyukan alkhairi, wadda a yau muna 7 ga watan Ramadan shekara ta 1443 hijira, wanda ya yi daidai da 8 ga watan hudu shekara ta 2022 miladiyya. Kuma in ba a manta ba, muna nan dai a cikin suratul baqara. A jiyan mu kwana ne a inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fadkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. In ba a manta ba, muna ta bayani a kan ambaton Allah, wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake ta faɗi a ambace shi. Kamar yadda muka sani, Allah ya kira abu guda hudu da zikiri. Na farko, Allah ya kira Al-Qur'ani da zikiri, inda Allah yake cewa ma'ana Allah yana kiran Al-Qur'ani yana cewa Al-Qur'ani inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Kaga Al-Qur'ani anan shi Allah yake nufi da zikiri. Sannan idan aka zo wurin zikiri a matsayin zikiri, Allah na cewa ya ayyuhalladhina amanu udhkurullaha dhikran katira. Allah yana kiran waɗanda suka yi imani, yace su ambaci Allah ambato mai yawa. Kaga zikiri a matsayin zikiri, Allah ya ambaci ilimi da matsayin zikiri, inda Allah ke cewa fas'alu ala zikiri in kuntum la ta'lamun. Wa ambata ku san ma'ana, ku tambaye ma'abota sani in kun kasance ba ku sani ba. Sannan Allah ya kirayi sallah da zikiri, inda Allah ke cewa يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذا ذكري أنا صلى والله يا أنبت ذكري لذكري كما يدعو فلي وما عدي من جمن ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم شيء سيدة عائشة تشي من ذن الله يا كتن شيء أنا أنبت الله أتتك اللوك تنسى. Manzon Allah bai taɓa mantawa da Allah ba, ko a zaman gida, ko a tafiya, ko a lokacin yalwa, ko a lokacin tsanani. Duka manzon Allah na tunawa da Allah. Sannan kuma mu ƙara godewa Allah da Allah yayi mu a mazuwa la ilaha illallah to tar in ka same mu za ka samu da su bayi muna taru muna zama daidai kun muna istighfari muna salati muna la ilaha illallah idan la asr yayi yamma za ka ga muna istighfari muna salati muna la ilaha illallah a cikin wazifan mu za ka ga muna istighfari muna salati muna la ilaha illallah ko kaga wannan dole mu gode wa Allah wanda yayi mana wannan irin zafi ya samu a cikin mazuwa ambatansa a cikin kowane lokaci to Allah ya ce wadkuruni wa ambace na azkurkum ni ma sai in ambace ku washkuruli Allah ya ce ku gode mun Allah muna gode maka da ni'imomi da kai mana babban ni'iman da kai mana ni'iman ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala takfurun Allah yace kada ku butulce mun dan kun ne muku ni'ima to ku gode ya ci gaba da cewa ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-sala inna Allaha ma'as-sabirin Allah yace ya ayyuhalladhina amanu ya ku wadanda kuka bada gaskiya kullum Allah subhanahu wa ta'ala yana ma'ana kiran wanda muka yi imani yana cewa ista'inu bis-sabri wane muke makon Allah bis-sabri da hakuri was-sala da sallah ashe hakurin nan wanda idan mutun ya cika yi sai a ce masa gafu idan mutun ya cika yi sai a ce masa wawa idan mutun ya cika yi sai a ce ai bai fahimci duniya ba to yau ba Allah subhanahu wa ta'ala na kiran masu imani gaba daya yana ce musu ista'inu bis-sabri was-sala wane muke mako da menene da hakuri da me kuma da sallah kaga ala ayi halin Allah subhanahu wa ta'ala na nuna mana muhimmancin hakuri wanda Allah ya so duk duniya ba kaman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma Allah shi ma hakuri yakan bashi yakan ce mashi fasbir sabran jamila ya rasulullahi kai hakuri mai kyau kaga Allah hakuri ne yake bashi da sauran annabawa gaba daya duk abun da ake musu Allah hakuri ne yake ba su yana cewa ku yi hakuri ai ina sane har a wani gurin zaka ji Allah na cewa fasbir innaka bi ayunina kai hakuri cewa kana kan idan ku ko me ake yi muna gani saboda haka kai hakuri alƙawarin Allah mai tsani a wani gurin zaka ji Allah na cewa fasbir inna wa'adallahi haqqun kai hakuri lallai alƙawarin Allah mai cika ne saboda haka Allah na ta ba mu hakuri mu yi hakuri ya ba wa manzon Allah hakuri to mu ma mu sifanta da sifa irin ta hakuri a wannan lokaci ne za ka ga abin mamaki mutum ya bude ido ya rinka cewa ai dube ido na bana da hakuri dube ido na bana da kunya dube ido na bana da kirki duk irin wa'annan al'amari ne da dai kamata musulmi matoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rinka sifanta da su ba baka da hakuri annabi na da hakuri baka da kunya annabi na da kunya baka da kirki annabi na da kirki ka koga ya kamata mu shiga taitayin mu jama'a ba dan komai ba mu rinka sifantuwa da sifofi wanda yake kyawawa ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna kuma kira su ma da bangaren mata karki yadda a ce aike a gida kaman zawo kike duk abin da aka yi miki ke sai kin rama wannan baki dace da sifan manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dole dai hakuri irin na ma'aiki a ana mashi shi ya bayar a cuce shi shi ya abin da ya kamata kaga makwabcinsa ya yi hakuri da shi an ce yana da wani makwabci mai yahudi wannan mutumi in ya zo ya share gidansa da ya gama share gidansa ya kwaso da cikin gidansa sai ya watso gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana annabi ya ji shiru ba a watsuwa ya ƙara jin shiru ba a watsuwa aka yan kwanaki manzon Allah ya kira sahabbai ya ce a mu ba mun saba ganin sako amma kuma kwana biyu mun ji shiru wai wani ko lafiya sai aka ce ya rasulullahi ai Allah ya tabke maka shine yana nan a kwance baya jin daɗi manzon Allah aka ce ya ce mata wagan sahabbai ba su zo aka tafi tare ga annabi a gaba ga sahabbai suna raka shi aka zo aka yi sallama gidan wannan ba Yahuda makocin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka ce masa manzon Allah ne yake sallama ya zo ya gashe ka shi abin ke bashi mamaki duk irin kalan cuta da nake masa da irin kalan rashin bada haƙƙin makwabtaka da nake masa amma ya zo gida gashe ni dan ba ni da lafiya manzon Allah ya shigo ya ce ai mun zo ne mu gashe ka da ni da abokaina sahabbaina saboda mun kwana biyu ba mu ga sakonka ba kaji manzon Allah kai irin shi babu wannan fa cutarwa yake wai an kwana biyu ba a ga sakonka ba kunya ya ishe wannan bawan Allah atake yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga yace da babu abin bauta da gaskiya sai Allah annabi muhammad manzon Allah ne kaga ne ya ja mu annabi wannan saboda yayi hakuri da cutarwansa kuma gashi yanzu ya shigo addini kamar yadda wata rana ana zaman zama magajin manzon Allah shehu ibrahim alkaulai shi kuma yana zaune sai ga ɗaya daga cikin almajiransa ya zo da gudu yana nan farbashi yace shehu na zo maka da bushara ne yace busharan ne yace ai na zo ma da bushara in gaya maka makiyinka ba ya mutu ba shikenan shehu ya dan shiru jinmu sai aka ji ya ce alhamdulillah yana cewa alhamdulillah duk muridai su ma kowa alhamdulillah alhamdulillah makiyin shehu ya rasu shine shehu bayan dan mintoci sai ya ce musu wai menene yasa kuka yi amdalan nan bayan kuma ni ba ku tambaye ni dalilin gode ma Allah da nayi ba yace to ni abin da yasa na gode ma Allah na yi shiru ne tun da minti bai wuce biwa domin in gano wai shin wannan bawan Allah duk cutar wanda yake mini ni na taba rama cutan da yake mun na zaga birnin zuciya na gano tunda yake cuta na ban taba cutan shi ba har Allah ya karbe shi to ni ina gode ma Allah da ya kaddara wannan bawan Allah ya kasance ni yana cutar da ni kuma ban taba cutan shi ba kun ji godiyar da nake yi ko kuma kuna godiya ne makina ya mutu saboda haka duk wa duk ƙara tuba ma Allah sannan suka ƙara tuba ma Allah kaji yadda ake hakuri sannan mutuna a rayuwar nan wanda bi yayi hakuri zai ci bakin wahala amma kuma a ƙarshe zai nasara ina lokacin da zaka ga shehu radiyallahu anhu ana fitar da shi daga gidansa har yana cewa mazdaqu bil jiharan akharajuni min makani yace gashi sun keta mini fata na tana jini a bayyane gidana kuma sun fitar da yace duna zambin gaira anni ubda a fi janani yace gashi ni ban mutu laifin kowa ba komai ba ban zagi kowa ba ban cuci kowa ba ban rike ma kowa wani abu ba me ne fina soyayyan annabi da shine kadai laifina a wurin su shine yace to wa aralau mazzaquni bimawadir undwani wallahi da za su zo su kama ni su kwantar da ni su dadda tsani gunduwa gunduwa wallahi tallahi ba za su samu abin da suke so ba wa kafani da hibban lahu bali man qalani yace annabi da ya riga ya ishe ni a matsayin masoyi ban damu da duk wani wanda zai kini ba din dai annabi ya dauke ni a matsayin masoyi ko ban damu da wani wanda zai kini ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaga hakuri inda yake kai bayan Allah sannan mu kalla Allah ya zabi annabi Nuhu da yana ce masa innahu kana abdan min shakura annabi Nuhu ya kasance bawa mai godiya saboda hakuri da yayi shekara 950 a yana kira a zo abi Allah ana bidibidi da shi sai an shaya mutu a dauke shi a hurga shi a juji sanyan azubayi ya tashe shi amma wallahi zuwa an jima kuma zai koma kaga haka ya dinga dauki ba da ni gaba ɗaya mutum 80 ya samu gaba ɗaya a ce wasu malamai wasu suka ce mutum 40 ya samu to kaga ala ayi halin dai hakuri yana sa a cimma rabu shi yasa shehu ke cewa la tashtimu abadan la tadrubu abadan wa in durubtum fasabran innakum subur yace kar ku zagi kowa har abada kar ku duki kowa har abada idan kuma an duke ku ku yi hakuri ai ku masu hakuri ne saboda haka Allah na ce ma bayi ista'inu bis sabri was sala ko ne muke mafan Allah da hakuri was sala da salla wato sallan nan al'amari ne babba wanda har zaka ji annabi na cewa waju ilat qurratu aini fis sala ni an sanya sanyin idaniya na ne a cikin salla sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai wani wanda aka ce yana da gyambo a kafarsa amma in an taba gyamban ma za a yi treatment dinta yana iya suma amma aka tambaye matan shi ana so a yi operation a cire wannan ma'ana gyambo da ke damunsa idan aka cire shikenan kar wata talibe wata wani mataki za a bi aka tambaye matansa tace to hanya ɗaya ne nake ganin in an bi za a cimma nasara wani hanya tace yakin da yake sallah ko baya sanin inda yake gaba ɗaya saboda dadin sallah saboda zakin sallah saboda annashuwa irin ta sallah yana fara sallah to agunci ne kawai shikenan wannan bawan Allah na cewa Allahu akbar aka zo aka cire ya kannan wallahi ka ji sallah irin na sabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi dai ya ji ruwa na daga a kafan shi ne ya sa hannu kawai ke ya ga jini babu ma ya san an cire bai san an cire ba saboda dadin sallah sai da rabi'atul adawiyya Allah ya kara mata yarda ita kuma saboda dadi irin na sallah da zakin sallah ta zo za ta yi sujjada a tetin kaya amma wallahi ta yi sujjadan nan kaya ya soke mata ido idon ta daya tsiyaye amma ba ta san ya tsiyaye ba saboda zaki da dadi irin na sallah sabanin yanda yanzu za ka ga muna sallah ko amma muna security a sallah an sace handset waya aka rasa waye barawon waya wani yace ai ni na ga wanda ya dauke wayan nan wane ne ya dauka yace wane ne to kai kana ina ka ganshi yace nayi ruku'u kenan naga ya zara wayan kaga wannan irin sallah irin nan Allah dai ya karba kawai kaji me sallah ne ai yake security har yake ganin wanda ya sata har kuma yake bayani kaga haka ake ko sallan yanda ga dai nan an talbatal kawar yar faki ba yawa ke zana to ya kamata a kula da sallah Allah ya ce ista'inu bis sabri was sala inna Allaha ma'as sabirin lalle Allah yana tare da mene masu hakuri wannan daidai wannan inna Allaha ma'as sabirin din lalle Allah na tare da masu hakuri wannan karshen gayan farin cikin mai hakuri ya kare a ce Allah subhanahu wa ta'ala na tare da kai kawai ya ishe ka farin ciki domin aljanna ma da za a shiga bayan ga gidanka ga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda ke kara mu aljanna dadi zai kasance ma mene za a ga Allah a aljanna to wannan na da dadi to Allah ya ce yana tare da kai yana cewa tun daga bakara annasi babu wani alaramma da zai fito da inda Allah yake tare da matsiyata wanda ba sa da hakuri ba wannan wurin amma duk inda aka je sai ka ji Allah na cewa yana tare da masu hakuri saboda har haka hakuri ba rashin wayo bane saboda haka hakuri ba wawanci bane saboda haka hakuri ba gabanci bane duk wanda ya hakuri ko zai cimma rabo zai cimma nasara har Hausawa ma na cewa mai hakuri yana dafa dutse har ya sha romansa ma'ana ba za ka ga ya dauko dutsen udi ne ko dutsen kuzena ya sa a cikin me ba ya saka a cikin tukunya wai kuma dutse ya dagu ya zama ganda ba haka za ka gani ba a'a abin da ya bashi wahala a ƙarshe shi kuma zai nasara a kansa saboda haka mu kula da sallan nan musamman sallah ana wata da sallah yanzu sauraron littafi na hana a rika mene mata su tashi su sallah ga dadin kowa ga wa'innan labari na ga izzar su ga a duniya tuna bine kace kace dai an shagaltar da mu da su to ka kula ba ga su ko kana zaune kana kallon wuf ka ki tashi kai sallah to mutuwa na zuwa za ta wuf da kai sai dai ka ji ana alike nan a toshe nan ana kallon a duniya ko to ka tuna akwai wani abu da zai zo yana nan a gabanka a lahira wanda ko ba haka ba in ka kalla a duniya to akwai a lahira har tara dare ba inna Allaha ma'as sabirin lalle Allah yana tare da masu hakuri Allah ya jarabce mu mu ta hakuri na
wala taqulu liman yuqtal fi sabilillahi amwat bal ahya'un ولكن لا تشعرون
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون الله سبحانه وتعالى wannan aya ana magana ne da kafirai waɗanda suke idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fita da mutane zuwa yaki kafin dai ya fita munafukan maka shi irin su Abdullahi bin Ubayy bin Salun wannan mutumi an ce akwai wani yaki da annabi ya hada yakin za a fita wallahi annabi ya fito da mutane ya kai dubu da wani abu amma Abdullahi bin Ubayy bin Salun shugaban munafikai sai ya je ya samu wannan sai ya ce wane yanzu kai ka bi shi wane da ya bi shi kaga bai dawo ba ƴaƴan shi sun shiga wani hali suna nan suna cikin marari suna cikin wani hali kaza kaza to kai ka bi shi a kashe ka kana jin dadin duniya kabar matanka, kabar yayanka, kabar gonanka, ka san mutum da dukiya da iyali, sai ya fara tunani sai ya zame. Sai ya ƙara koma gurin wani, ba dai a yi aune ba sai da ya watsa mu annabi mutane sun kai 300 suka ƙi bin manzon Allah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sun ƙi zuwa wai don kar a kashe su. Da an je waɗanda aka kashe, sai ka ji waɗannan mutane suna cewa shikenan sun mutu mushe. Sun je sun mutu mushe shine Allah ya shigo magana yace wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat wallahi kar ku ƙara faɗe daga yau kar ku ƙara cewa waɗanda aka kashe a fagen yakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wai matattu Allah yace ba matattu bane waɗannan ba matattu bane Allah yace bal barmana ahya'un rayayyu ne ma walakin la tashkurun sai dai ku ne ba ku sani ba amma a gurin Allah rayayyu ne su domin an ce ranar alkiyama wanda aka kashe a fagen yakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai sun yi burin shahidan nan ba sai sun yi burin a dawo musu da rai a kashe su a dawo musu da rai ai ta kashe su suna goma saboda tsaban ni'ima da dadi da daraja da Allah yake ba su a san ko shahidai suna matsayi na nawa ne Allah yace minan nabiyina ko والصديقين والشهداء والصالحين كاجي matsayin shahidai na uku ne a da'ira ta kusanci a gurin Allah to kaga shahidan nan Allah yace wanda duk aka kashe a fagen yakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kar ku ƙara ce musu matattu ai waɗannan ba matattu bane rayayyu ne kaji inji Allah Allah yace rayayyu ne walakin sai dai ku ne ba ku san ko rayayyun ba amma Allah da yayi su yayi ku ya san rayayyu ne saboda har ila yau duk wanda aka kashe a fagen daga fagen yaki ta musulmi da kirista kuma fagen yakin wanda ya cika sharadi na addini to wannan duk wanda aka kashe a cikin musulmi aljanna yayi a kibargen kiristanci kuma koko yahudanci koko wanda zasu muqabala na yaki da musulmi to wanda aka kashe a can barayin su su kuma to lallai su kuma an kashe su za su wuta ne Allah ya tsare mu to kaga matsayin sabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ke cewa wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat kar ku ƙara fadin cewa wai ma'ana wanda aka kashe a fagen daga ta yakin manzon Allah wai matattu ne Allah ya ce bal barmana ahya'un rayayyu ne walakin la tashkurun sai dai ku ne ba ku sani ba saboda haka kaji waɗannan shahidai su rayayyu ne a gurin Allah akwai inda Allah ma yake cewa ma yana azurta su ma domin an ce shahidan nan waɗanda aka kashe jininsu nan da ya zuba yakan fi ma'ana turaren almiski kanshi jinin nan nasu da yake zuba sannan shahidai hawa ne akwai shahidai waɗanda suke kasancewa masu ciwon ciki kwantan su ma shahidai ne akwai wanda aka soke da wuka shi ma shahidi ne akwai wani gari uku da wanda ya nitse a ruwa shi ma shahidi ne sannan akwai kuma wasahibul hadami da wanda garu ya danne shi ma shahidi ne da kuma wanda ta zo haihuwa ta mene ita ma ta rasa ranta duk waɗannan shahidai ne to Allah subhanahu wata'ala ya hana a ce musu matatturu waɗanda suka kasance shahidan nan Allah ya ce rayayyu ne daidai waɗannan kafiran da munafikan su ne ba su sani ba na
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ذلك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
الله أكبر ولا تقولوا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله سبحانه وتعالى ينا بياني يتي ولنبلونكم بشيء من الخوف ينا قياما من ذن الله تتعبنسا ينا تشوى للين با ku sani zan jarabce ku da wani abu min al-khawfi na daga yunwa wal ju'i min al-khawfi na daga tsoro wal ju'i da kuma yunwa wa naqsin min al-amwali zan jarabce ku da tawaya na dukiyoyi wal anfusi zan jarabce ku da tawayar rayuka wat tamarat zan jarabce ku da tawaya na diyan bici ma'ana a kayan amfanin gona zan jarabce ku da wannan shi ma wa bashiru sabirin Allah subhanahu wa ta'ala yace ya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai bishara ga masu hakuri to yanzu a wannan ayan kaga Allah dai ya ga yamma annabi ne da sahabbai za a jarabce su da tsoro za a jarabce su da yunwa za a jarabce su da tawayan dukiya za a jarabce su da tawayar rayuka da diyan bici to wai shin abubuwan nan da Allah ya faɗa to shin mun shiga ciki ko ba mu shiga ba to kusan duka muna ciki wato idan ka kalla mu ko muka ga jaraba na tsoro manzon Allah lallai sun haɗu da matsaloli a lokacinsu sun ga barazana na kafirai domin na ga yamman har an tashi a kwafi an sa mai lockdown an koye shi a wani guri wanda ake ba a musu sallama ba a amsa sallamarsu an sa su a wani gurin ba su siya ba a siyar musu an sa su a tsarin ba a aura musu ba su aurawa an sa su a tsarin ko kula su ba a yi har sai da suka koma wasansu suna cin ganyayyaki saboda tsaban azaban wahala to kaga to gashi mu ma har yanzu muna cikin ne muna cikin tsoro yahudu da nasara kullun tubbu suke shiryo ma wannan addinin na islama su shiryo mata ta nan in an kulle ta nan su koma ta nan in an rufe nan su kullo ta nan kaga ko yanzu ne muke cikin mene muke cikin tsoro domin yanzu imanin mu ma da girgire yake addinin mu ma da girgire ne saboda yadda aka riga aka jarabtar da mu da tsoro iri-iri sannan kuma a yanzu su ne suke da makamai suke da sojoji suke da jami'an tsaro su ne suke da nuclear suke da atom bomb su suke da technology kaga duk wannan tsari ne ta tsoro balma kudin ma gaba daya su ne suke da shi to sannan idan muka kalla kuma sannan aka ce wal ju'i sannan kuma za a jarabce al'umman nan da mene da yunwa haka ga yadda ake ciki ana fama da me za a ci duk kowa ya koma kawai abinci 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 kowa dai abin da zai ci kawai shine a gabansa to saboda haka kaga ana cikin wani hali kuma a daidai lokacin nan da ake magana kaga zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da abincin yayi wahala to kuma sahabban annabi sun yi aikin Allah suna fito da kudin su kamar irin su sayyidina Abu Bakar, irin su sayyidina Usman, irin su Abdurrahman bin Auf, duk suna da kuɗi kuma suna yin mene, suna aiki na alkhairi da kuɗin su. Sabanin irin yau da zaka ga ga kuɗin amma ba a yayyafi, ba a dan kulawa da waɗanda suka kasance ba sa da shi. To ala ayyi halin ana son mawadata su ciro kuɗi su aikin alkhairi. Wa naqsin min al-amwali, sannan za a jarabci al'umman nan da tawayan mene, tawayan dukiya. Dukiyan zai rika samun matsaloli, a rika cewa economic ya samu matsala, tattalin arziki ya yi ƙasa da sauran ire-iren wannan. Wala amfusi, sannan kuma za a samu matsalan tawayan mene, rayuka, kamar yadda yanzu ko ake fama da tawayan rayuka, ana zaman zama kullum sai ka ji an ce ba mutane kaza sun mutu, wasu an buɗe ma wuta, wasu an kaza, wasu an kaza. A lokacin da ina ta faɗe Iceland ƙasa ne wanda ba ƙasan musulmi ba kwata-kwata, amma a cikin shekara 20 an samu rahoto na gwamnati a wannan ƙasa waɗanda aka iya kashewa kawai mutum 20 ne, amma a ƙasar Najeriya an samu rahoto a shekara ɗaya, ba maganar shekara 20 ba, an samu rahoton an kashe mutane 4,000 da wajen 800 da wani abu. Kaga wannan al'amari ne mai ban tsoro, al'amarin da duk masu mulki suna zuwa suna cewa ne da farko za su taimaka, za su kula da tsaro, za su kula da me kuma, za su kula da tattalin arziki, za su kula da walwala da dukiyanku da rayukanku. Amma kuma duk wannan al'amarin an rasa shi. To muna kira ga gwamnatin Najeriya, dole a gaya mata gaskiya wannan abubuwa da aka yi kamfen da shi. To gaskiya ba a samu kowanne ba, kowanne an rasa kwata-kwata. Kuma wannan muna gaye ne saboda Allah, domin a masallatanmu muka zo muka yi kira da addu'o'inmu da kuɗaɗenmu da tsayawanmu da lokacinmu, muka kifar da wancan gwamnati ba don komai ba, saboda ana kashe mu, ba don komai ba saboda muna cikin zillimi, ba don komai ba muna cikin tsoro. To gashi kuma mun kawo wanda muke ga mun iya samun nasara a ciki, amma ba kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba, har an kai matakin da yanzu wai idan malami ya hu mumbarinsa ya yi magana akan hali da ƙasa ke ciki sai a cire shi. To kaga wannan kenan ba a san gaskiya. Lokacin da malaman nan aka yi kamfen da su, su suka hau mumbari suka yi hotuba iri-iri akan a kifar da wancan gwamnati. To kuma in sun ga an yi abin da ba daidai ba a nan, ba za a bari kuma su faɗi gaskiya ba. To saboda haka muna kira ga al'umma, lallai in har wannan tsari za a ci gaba da shi, to ni ma ina magana ko da za a cire ni, ina cewa zaɓe a Najeriya bai da amfani. In har a haka za mu ci gaba da tafiya, muna cikin tafiya a wannan hali, amma ba mu da maraba da bauta kawai, muna nan ana ta bautar da mu. Wallahi zaɓe ko a Najeriya bai da amfani, ban gama a nan zaɓe ba, in dai ba za a iya tsayawa a kare dukiyanku da rayukanku ba da abubuwa da ke damunku a yi muku maganinsa ba. Muna gode ma wato Sheikh Abdullahi Balalau, duk da baya ba mu da fahimta na ra'ayi da shi, amma ita gaskiya sunanta gaskiya. Abubakar Ladan yana cewa gaskiya a faɗe ta, ko ni ɗaci, ko za a ce kai wane yayi ƙauyanci, ko sakarai ne wane mai wa, ko za a ce kai wane yayi ganganci, ko sakarai ne wane mai ƙauyanci. Allahu na kallon mutum har zuci ya ce yayi rantsuwa ba zai batun ƙarya ba. Kaga abin da ya ga yamma shugaban ƙasa a gaban shi, wallahi mun ji daɗi. Ya ce ya mai girma shugaban ƙasar Najeriya, muna kira ga azumi yana gabatowa, talakawa wanda suka tsaya a kanka, suka rasa ransu a kanka, suka turo kuɗinsu a kanka, suka yi haƙuri da duk komai nasu a kanka, yau gashi suna cikin matsala. Azumi zai zo a fito da abinci a raba ma waɗannan al'umma. Wannan mutumi haka ya faɗa, shugaban ƙasa na zaune, amma ba mu ji an fito da ko buhu ɗaya an raba ba, ko da a ce da kwai wanda zai wannan. To lallai ba irin wannan shugaban ƙasa wanda talaka ya tsaya a kansa, ya tsaya ya yadda ya mutu a kansa, ya yadda ya ba da kuɗin shi a kansa,
yayi dai rasa komi nashi ya fada da ƴan uwansa a kansa kai wasu ma sun samu matsala tsakanin mata da miji miji ya saki matan shi akan wannan shugaban kasa amma ba mu samu wani sauki a cikin wannan al'amari ba wannan al'amari bai yi kyau ba sannan idan kuma shugaban kasan America muna kallo Joe Biden na gani a waya wannan mutumi yaro dan karami ba amma ya duka da gwiwansa yana ba wannan yaro hakuri saboda sojan America ya karya ma baban yaron nan wuya da kuskure ba ye shine shugaban kasa ya taso ba yazo yana ba yaron nan hakuri har sai da yasa gwiwan shi a kasa yana ba yaro hakuri ba mu taba ganin irin wannan a irin wannan kasashen namu ba wanda kuma musulmi ke shugabancin shi ya dace a ce yafi wancan tausayi domin shi yana jin abinda Allah subhanahu wataala yake faɗi to saboda haka al'umman Najeriya muna kiran mu gaba daya mu taho mu zo mu rungume ubangijinmu banda Allah ba wanda zai iya mana wani abu sannan kuma mu zo bayan mun istighfari mun zo mun tuba daga zanubanmu to kuma mu zo wallahi mu hada kanmu hukuma dai ba za ta iya ba ta nuna mana ta gaza kuma ta ki ba za ta iya tsufa ba to saboda haka mu zo mu kwaso wasu daga cikinmu waɗanda za su iya mene za su iya tsayawa ko biyan su ne mu rika yi wasu na gadinmu masu kuɗi su fito da kuɗi su kuma su rika biyan waɗannan masu gadin suna ba su wani abu ribadi kenan wannan ya inganta a cikin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗanda suke kare gari idan aka kashe su ma sun yi shahada to kaga ashe masu kuɗi su fito da kuɗi matasa masu jin ƙarfi a jika su kuma su fito kowa da aikin da zai yi malamai su ma su zo da aikin da za su yi su matasan can su je su tsare mana gari a siye musu makamai da abin da za su iya kare kansu su kuma waɗannan mutane malamai a siye musu abinci a koma da su ɗaki su ta roƙon Allah Allah ya ɗauki wannan musiba su kuma masu kuɗi su fito da kuɗinsu su ba duka wa waɗancan matasa albashi wallahi da ka ga yanda al'amarin zai yi kyau janar sani a bace a Najeriya yake amma lokacin da Najeriya ta ɗauko mu har gitsewa wannan shugaban ƙasa shi ma yayi abin mamaki haka yasa mahaddata alqur'ani a duk ƙasa aka nemo su aka dinga saukan qur'ani miliyoyi aka dinga saukan alqur'ani akan duk wanda ke da hannu akan tabarbarewar Najeriya Allah ya halaka shi haka kuma aka yi kuma gashi an samu dururu sun bar duniya amma yanzu da ka zo ka ce a zo ayi addu'a wanda ke san gwamnatin sai ya ga waye ai kana haka ne dan ka bata mashi rai wa me ne a bata ma rai wanda suka rasa iyayensu ya za su wanda suka rasa ƴaƴansu ya za su wanda suka rasa matansu ya za a yi kai kana tare da ƴaƴanka kai kana tare da matanka kai kana tare da ƴan uwanka ko kazan gidanku ba ta mutu ba akwai wasu waɗanda wallahi akwai wani ya bani tausayi da na ganshi yace shi komawa ma nashi ya kare ba su wuce su biyu ba da aka kawo wani farmaki ɗayan ma an neme shi an rasa ina yake yanzu wannan da Allah ne zai zai iya cewa kaga in ana magana shike da zance saboda haka muna kira ga shugaban ƙasa da gwamnoni kuma wallahi mun sani Najeriya wallahi sojinta da ƙarfin Najeriya wallahi yafi ƙarfin ƴan ta'adda sai dai in ba za a yi ba Najeriya ne take tura sojojinta ƙasashen duniya suna kwantar da tarzoma ba Liberia in bala'i ya kaɗame Najeriya ke kashe wutan idan Sierra Leone bala'i ya kaɗame Najeriya ke kashe wutan in Mali bala'i ya kaɗame Najeriya ke kashe wutan ya za a ce waɗannan ƴan ta'addan sun fi ƙarfin sojojin Najeriya kai ka san da gangan ake yi to ya ubangiji muna roƙonka duk wanda yake da hannu akan halaka al'umma da rasa mu mu zauna ba za mu zauna lafiya ba ya ubangiji ko namiji ya ubangiji ko na mace ya ubangiji ko yaro ya ubangiji ko babba in har yana da hannu akan kashe al'umma da tsananta mu al'umma ya ubangiji Allah ka halaka mana kowane ne albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin abun yayi yawa abun yayi yawa abun yayi yawa kuma babu sauki a cikin al'amarin mutum na gidansa in ya bi ta waje yana zillimi a kama shi idan yana ɗakin sa yana zillimi a biyo shi har ɗaki a riƙa ciniki kaman za a yi cinikin sa mutum bai je ko ina ba wannan ba ƙaramin musiba bane a kuma ƙasa wadda ake cewa akwai jagoranci akwai a cikin ƙasa wadda ake mata kallon za a iya samun adalci ya ubangiji muna dai kawo kuka zuwa gare ka duk wanda yake da hannu muna ƙara maimaitawa ya ubangiji kowane ne shi ya ubangiji komin girman shi a ƙasar nan ya ubangiji komin ƙanƙantar shi duk mai hannu cikin wannan al'amari in lafiya yake da shi Allah ka karba Allah in kuɗi yake da shi Allah ka karba Allah in mulki yake da shi Allah ka kwace Allah ka raba shi da duk abin da yake da shi ka bar al'umman manzon Allah su zauna lafiya Allah subhanahu wata'ala yana ci gaba da cewa wa qamarat za a jarabta al'umma da ma'ana matsala na abin da za su ci na diyan biti kwari su zo su cinye ruwa ya ki saukowa ala ayyi halin Allah yace wa bashirus sabirin ya rasulullahi kai bushara ga masu hakuri saboda haka mu kuma talakawa muna kira zuwa gare mu mu yi hakuri mu ci gaba da addu'o'i amma kuma in an zo zabe ina maimaita mana mu kula ba wallahi tallahi in har mu ma muna da ra'ayin nan ta abamu 500 ra'ayin nan ta abamu 1000 wallahi tallahi ba mu shirya mu fita cikin bala'i ba kowane fajiri da fasiki yazo in zai je ya ciyo bashin banki ya zo ya ba mu sai kaga da matan mu da mazan mu da yaran mu da manyan mu tan in malami zai zama menene akan kira wallahi da an zo aka fara bada kudi sai kaga an juya baya to in har aka za mu ci gaba da a rinka ba mu kudi muna zaban kowane irin mutum to lallai ba mu fara dangwalo rigima ba saboda haka mu ma muna da dama da za mu kawo gyara manzon Allah yana cewa ne man ra'a minkum munkaran falyughayyir ma bi yadihi idan ko dayan ku ma'ana ya ga daga cikin ku dai ya ga wani abin ki to ya kawar da hannunsa wannan matsayi ne na shugabanni idan sun ga wa mala'i irin wannan su zo su sa karfin soji da karfin hukuma su kawar manzon Allah yace fa illam yastati fa bilisani idan baka da iko na karfi kaman hukuma kai ba hukuma bane fa bilisani to kai fada da baki shi yasa muke fada muna kira ga shugaban kasa da gwamnoni da yan majalisu da sauran duk mai hannu da shuni lallai ne ba su sani Allah zai tsare su lallai su sani Allah zai tambaye su Allah subhanahu wata'ala zai tsare shugaban kasa da gwamnoni da yan majalisu da kansiloli kowa sai ya gaya abin da yayi kowa sai ya gaya abin da ya aikata jinin mutum daya da aka kashe sai an tsare wanda ke kan shugabanci an tuhume shi ya aka yi bai iya karewa ba sayyidina Umaru fa Allah ya kara masa yarda a ce yana matsayinsa na amirul mu'minina amma ya fito zai je anguwa ya ga ruwa ya rarike hanya ya ce bari in je in samo kwangiri in ɗauko ma'ana ƙasa in cike wannan gurin don kan wani raƙumi ko jaki ko doki ya zo wucewa ya faɗa ya zo ya karye Allah subhanahu wa ta'ala ya tuhume ni ya je ya ɗauko kwangiri ba a matsayin shi na shugaban duniya ya je a kansa ya ɗauko ya zo ya rufe wannan saboda kar jaki ko doki ko raƙumi ya samu matsala ina kuma mutane yanda yanzu aka yi mana tafiyar rai banza sai yan nan sayyidina Umar nan in ba mu manta ba shi ne wata rana yana zagaye saboda kai waɗannan mutane sun adalci ba yana zagaye sai ya ga wata matan nan tana lallashin ƴaƴanta tana musu dubarbari ta ɗauko dutse ta saka a cikin tukunya bayunwa ya ishe su sun gabas sun yamma sun kudu sun arewa sun rasa abin da za su ci to shi kenan sai ta ɗauko dutse ta zuba ruwa ta samu tukunya ta haɗa wuta wai a matsayin gaya nan ana girki su ɗan ɗaya in girkin ya yi sai a kwashe a zuba musu hikimanta wai su yi bacci ne in suka yi bacci kaga an huta to shi kenan sayyidina Umaru yana zagaye sai ya ga mata cikin zillimi ga 'ya'ya na kwance sai ya ce baiwan Allah kina ne sai ta ce ina nan ne ina zaune ga yara na na jin yunwa gashi kuma wa'annan yara banda abin da zan ba su gashi kuma ne musu dubara ne na sa duke da ruwa a cikin tukunyan nan na nuna musu gashi an daure girkin kafin girki yayi ko sai suka yi bacci to ni ko wannan bawan Allah da za ka yi mun hanya in je in ga wannan umarin da aka ce shine amirul mu'minina ai wallahi da na gaggaya mashi abinda duk ba a zato saboda wannan mutumi lallai bai mana adalci ba wannan mutumi kaza wannan mutumi kaza duk ta dinga fada sai wannan sayyidina Umar ya juya yace har tana cewa ni ko wannan Umar har a gaban Allah bazan taba yalle mashi ba saboda rashin adalci shi jita kikenan sayyidina Umar sai ya koma gida da ya koma gida ya je dibo kayan abinci bayan ya dibo kayan abinci ya zo da abubuwa ya dauko ɗansa Abdullahi dan Umar suka zo gurin wannan mata aka bata da aka bata te murna te farin ciki tace bawan Allah ina ma da a ce kai ne wannan Umar ma da ma a ce kai ne ma amirul mu'minin ka ma bi shi adalci kaga da kai ne ma da shikenan za a samu adalci da komai da komai sai yace baiwan Allah ai ni ne Umar sai tace subhanallahi ai ban sani bane ai ko na yabe maka har a gaban Allah sayyidina Umar yace a na yadda da kin yabe amma ina so ki rubuta ki mun rubutu kaman wasiqa ki rubuta ni wance na yabe ma amirul mu'minin Umar dan Umar bin al-Khattabi har a gaban Allah kamar yadda tace har a gaban Allah ba ta yabe mishi ba shikenan ta rubuta ta yabe mai sayyidina Umar ya dau wannan takarda ya ba ɗansa Abdullahi yace ko bayan na bar duniya to ka hada a hada da shi alkabari na a sa ni a kabari a birne ne koda an tashi ranan alkiyama in nuna ma Allah gashi ta yabe an gane magana to yanzu dan Allah in kana karawa da irin waɗannan masu mulki kwata kwata ba tausayi ba jin kai ba imani ga dai nan kawai al'amarin ba daidai Allah shi kyauta Allah ya ce to ko dai ya kuka tsince irin waɗannan shugabannin to wabashir sabirin kuyi aya rasulullahi kai bushara ga masu hakuri su wane ne masu hakuri Allah ya ce alladina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allah ya ce alladina idza asabatuhum musibatun masu hakuri su ne waɗanda idan musiba ya same su alu sai ka ji suna cewa inna lillahi daga Allah muke wa inna ilayhi raji'un kuma daga Allah za mu koma ma'ana in musiba ya same musulmi baya cewa na shiga uku na lalace yanzu ya zan yi yanda ake yin nan akwai wanda in musiba ya same su ma za su gaggaura ma kuma sun su mari akwai wanda in musiba ya same su za su jari gansu ne tun daga sama har ƙasa sai ta yage duk wannan an hana ana so in musiba ya sami bawan Allah ya ce inna lillahi wa inna ilayhi raji'un daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai sayyida Ummu Salama watannan mata ta auri wani bawan Allah wanda ake ce masa Abu Salama to ta ji dadin zama da shi saboda adalcinsa saboda kirkinsa saboda taimako da ya mata to wannan Ummu Salama lokacin da ya bar duniya sai sayyida Ummu Salama sai tana cewa shikenan ai an gama kuma samun namiji irin Abu Salama shikenan yanzu ina zan ƙara samun wani mai tausayi mai jin kai irin Abu Salama shikenan yanzu ni dai ni da na rasa aure gaba daya na rasa namiji mai adalci mai kirki mai hakuri mai tanin ya kamata sai aka ce wasu daga gefen da suka ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce duk wanda musiba ya same shi ya ce inna lillahi wa inna ilayhi raji'un to Allah subhanahu wa ta'ala zai musanya mai da abin da ya rasa almadi alkhairin abin da ya rasa shikenan ta ce inna lillahi wa inna ilayhi raji'un to fadan haka ke da wuya kawai sai ga annabi ya aiko ma'ana sahabinsa a gayan ma Ummu Salama yana neman aurenta. Kako ga, kaga ko Allah ya musanya mata da wanda ya bi alheri. Kito a matsayin matan Annabi, wane Abu Salama? Wane Abu Salama da hakuri? Wane Abu Salama da adalci? Wane Abu Salama da kyautatawa? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yana neman aurenta, tace to a gaya mishi ita tana da wani abu ba, gaskiya tana da tsananin kishi. Manzon Allah yace za mu yi addu'a Allah zai dauke kishi. To haka an tazamto matan Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Saboda haka mu yawaita fadin inna lillahi nan wa inna ilaihi raji'un, ba dan komai ba, saboda musibu da ya dame mu ya addabe mu. Tsadar rayuwa yayi yawa, kashe-kashe yayi yawa, rashin adalcin shugabanni yayi yawa, shi ma kanshi rashin adalcin mu akan mu ruwa yayi yawa. Saboda haka wannan zamani sai an hada da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ana fade kuwa ana cewa da waɗanda suka mutu shekara 20 kacal za su dawo yanzu. Wallahi sai sun yi burin ma a ƙara kashe su su huta, saboda yadda yanzu ba daɗi, kawai abun ba daɗi ba samatan shi. Saboda haka muna roƙon Allah ya ba mu shugabanni na gari masu tausayi, waɗanda muke ransu ba wanda su ne suke ranmu ba. Yace ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma. Allah yace waɗannan waɗanda in musiba ya same su suke faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, to waɗannan su ne, ma'ana akwai albarkatai a kansu daga Ubangijinsu. Wa rahma, sannan da wata irin rahama ta daban wanda Allah ya san irinta. Wa ulaika humul muhtadun, sannan waɗannan su ne shiryayyu. Idan aka zo aka ce ina shiryayyu, to a nuna su. To saboda haka ala ayyi halin dai jama'a, muna kira ga junanmu gaba ɗaya. Ina ƙara nasiha gare ni awwalan, ina nasiha ga sauran al'umma saniyan. Lallai ba mu faɗaka mu buɗe idon mu fita daga jam'iyyu wai a ce kawai ni ɗan jam'iyya kaza ne, ni ɗan jam'iyya kaza ne, ko ɗan jam'iyya kaza. Mu fita a wannan mu koma zaɓen mutum ba jam'iyya ba. Babu wata jam'iyya wadda ta kasance allazi anzalallahu, wannan jam'iyya Allah ne ya saukar da ita, ko akwai ta? Babu ita. A cikin kowane jam'iyya za a iya samun mutumin kirki, a cikin kowane jam'iyya za a iya samun mutumin banza. Saboda haka mu bi ta tsarin maganan jam'iyya. Abin da yasa na dage da magana, saboda zaɓe yana fuskanto mu. Saboda haka inda zaɓe yana fuskanto mu, lokacin yaudara ya matso, lokacin ha'inci ya matso, lokacin ƙarya ya matso, to dole kuwa a faɗakar da al'umma wajen mene? Wajen faɗakar da su su faɗaka su gane ba, kar su ruɗe an dai ji jiki magayi, kowa ya ji abin da ya ji. Saboda haka ya kamata mu daina kallon maganan jam'iyya, wai wane ya ɗaga hannu, an daina maganan wani ya ɗaga hannun wani, kowa ku leƙa shi ku ga yaya yake. Kowaye yanzu ko mai ɗaga hannun ya zo ya ɗaga hannu shi ma, sai dai a yi ƙarfa-ƙarfa a yanda mutane ba su ji daɗi ba. To saboda haka a kula, ba wani mu ba mu kuma ma wani kamfen, ba mu ƙarƙashin jam'iyyar kowa, kuma ba mu ci kuɗin kowa ba. Dole kuma mu fito mu kai ma al'umma gaskiya. Halin da muke ciki ya dame mu, kowa kuma ya san halin da ake ciki. Saboda haka ya kamata al'umma mu yi ma kanmu karatun tanatsu, mu kiyayi waɗannan mutane, ko da sun zo mu kalla wane ne muke ganin za mu zaɓa wanda zai zama mana alkhairi. Kuma ba wani maganan jam'iyya, ba wani maganan kuɗi, a'a mu kalla ne wane ne za mu zaɓa. Saboda haka wannan shi ne mafitanmu. Wa ula'ika humul muhtadun, Allah ya ce waɗannan su ne shiryayyu. To Allah ya shiryar da mu za mu tsaya a nan. Abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladansa. Abin da muka yi kuskure, Allah ya gafarta mana. Saka ma iyayenmu da malamanmu da shehunanmu da alkhairi, ya ba su ladan goyonmu, ya ba su ladan tarbiyyantar da mu, ya saka musu da gidan aljanna. Mamatanmu musulmi wanda suka riga mu gidan gaskiya tun daga zamanin Annabi Adamu zuwa yau,
Allah muna roƙonka waɗanda suke cikin rahama ka ninka musu, waɗanda suke cikin matsala ka sauƙaƙa musu. Inna mu tazo ka sa mu cika da kyau da imani, Allah ka sa mu tashi da imani, marasa lafiyan mu musulmi da ke gida da waɗanda suke asibitota da waɗanda suke tafe da shi, ciwukan cikkuna da na zukata, duka Allah haɗa mu ya ba mu lafiya. Allah ya gyara zukatanmu ya cire riya da hassada a ciki. Allah ya raba mu da kullun junan mu, ya raba mu da kunci da fatara da talauci, ya raba mu da roƙo da bara, ya sada mu da alkhairan duniya da lahira, ya raba mu da sharrin duniya da lahira. Allah muna roƙonka ka sa muna cikin bayin da za a yanta a wannan wata. Allah ka sa muna cikin waɗanda za a yi magafara a wannan wata. Allah ka sa muna cikin waɗanda za a yi marhama a wannan wata. In cikawan mu ta zo, ka sa mu cika da kalmar la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.